بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دارن جمعة daren 30 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 4 ga watan November shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 17 cikin jerin darussa daga lissafin Ma'alimus Sunna An-Nabawiyya wanda Malam Salih bin Ahmad Ash-Shami jazakallahu khairan ya tace wato khulasa da littafai 14 cikin manyan littafai na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan karatu muna mushtake da taqribus sunna baina yaday al-umma kusanto da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam za mu tashi kai tsaye inda malam yake cewa a babi mai lamba ta 18 a cikin kitabul islami wal iman inda malam yace bab al waswasa wa hadithun nafsi babin da ke bayani akan hukuncin al waswasa wato abinda shedan ke bujirowa da musulmi a cikin zuciyarsa na waswasi da ainihin wato tunani mabambanta wa hadithun nafsi da kuma irin zancen da zuciya take yi abinda zuciya take fadawa mai ita abinda kake ji a cikin rayuwarka na tunani Annabi Hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qala inna allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam wannan hadisi wanda Bukhari da Muslim sun ruwaito shi dan haka malai mushi ramzi da qaf ma'ana muttafaqun alai daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dinna Abu Huraira yace daga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula qala nabi sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha lallai Allah ubangiji madaukakin sarki tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha Allah ya yafe wa al'ummata abinda suka yi tunani a cikin zuciyarsu abinda zuciyar mutum ta gaya masa koda ya kasance sako ko wata mummunar manufa ba za a kama shi da laifin wannan abun ba ma lam ta'mal matikar baka aikata wannan mummunan abun ba aw ta takallam ko kuma in na furtawa ne ya zama kafirta shi wannan hadisi game da muka ambata al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin as-sahih alamba hadisi na 5269 sannan ya sake maimaita shi a wani waje daban wanda ba wannan ba haka na al-Imam Muslim ya ruwaito shi a kitabul ilm alamba hadisi na 127 wannan hadisi yazo a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim kamar yadda muka ambata kuma yazo a wasu wurare akwai kissa da take da alaka da wato labarin hadisin labarin fassarar da aka wa hadisin kamar yadda al-Imam az-Zahabi ya kawo a cikin Siru A'lamin Nubala da al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhi wa ala az-Zahabi shi ma ya kawo wannan kissa a cikin muqaddiman Fathul Bari wato Hudas Sari a inda yake ambatan falala da tarihin shi al-Imam al-Bukhari mawallafin wannan littafi yace Bukhari yake cewa wata rana yana zauna a gaban malamin sa Ishaq ibn Rawiya wanda babban malami ne ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna a cikin tarihin musulunci da ibn Rawiya da ibn Ma'in da al-Imam Ahmad ibn Hanbal wannan guda uku sun kasance abokan juna ne sun yi zamani da junansu galibi malamansu iri ɗaya ne kuma kowanne a cikinsu babban malami kowa a cikinsu ya san ilimin hadisi yadda ya kamata kuma Allah ya mishi wata baiwa da dayan bai shahar da ita ba al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin su ukun nan ya fi sauran ilimi na fiqh sanin fiqhun hadisi al-Imam Yahya ibn Ma'in a cikin sauran ya fi su sanin ilmun rijal sanin mazaje yayin da shi kuma Isaac dan Rawiya yayi fice wajen sanin illa su ukun nan abokai ne kuma dukannin su malaman su Bukhari ne da sai Imam Abu Dawud da makamantansu to Bukhari yake cewa wata rana ina zauna a gaban malami na Isaac dan Rawiya sai aka yi mishi tambaya game da mutumin da anir ar-rajulin talaka mra'atahu wa huwa nasiyan mutum ya saki matar shi alhalin ya manta ne bai san yayi saki ba a cikin mantuwa ya faɗi kalmar sakin yaya kenan Bukhari yace fa sakata ibn Rawiya sai ibn Rawiya ya shiru qawilan tsawon lokaci mufakkiran yana ta tunanin to menene amsa wannan tambaya shin zai bada fatawa akan wannan sakin ya zartu ko ko zai ce bai yi ba duk fatawar da ya fada yana kuma tunanin to meye hujjata Bukhari yace fa qultu ana sai ni nace mishi Allah ya ga ta malam to ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusa Allah ya yafe wa al'umma ta duk abin da suka raya a zuciyarsu malam taf'al ko ta'mal aw tatahaddath bi matakar bata aikata ba ko kuma ta fada da baka sai yace abinda nake nufi ya kai malami na ina nufin ana nufin duk aikin da za a kama ka da shi to sai ya hada abu biyu shine al qasd bil qalb wa mubasharatu al amal niyya da zuciya da kuma aikatawa ko kuma al qasd bil qalb wal kalam bihi niyya da zuciya inna magana ne sannan ka fada idan kai daya ba kai daya ba to kana iya samun mafita ga mara abu ce sai ya girgiza kai ya ce hadha huwa al jawab ce lalle wannan ita ce amsa karkashin haka da mutun zai yi saki ya tabbata cewa cikin mantuwa yayi sakin to sakin bai hawo kanshi domin yanzu yana cikin wato abinda ya kudirce a zuciya bai aikata ba domin aikatawa sai ya zama ya hadu da kudircewa dan haka malamai suke cewa wanda ya kulla saki a zuciyarsa ya gama nufin cewa zai saki matarsa amma bai fada ba to sakin bai auku ba sai san da ya fada da zai muta wannan lokacin ta zama matar shi za ta mai takaba da zai ji ya fata sakin bai yi ba da za a ce duk abin da ka kulla a zuciyarka za a kama ka da shi da an kama mu da laifuka iri daban-daban domin muna kulla abubuwa iri daban-daban ko mu yi kaza ko ba mu yi ba da za ka shigo masallacin nan kai ga wata waya mai tsada an sa a caji sai shedan ya ce maka ko dai in sace ta ne a cikin ranka dai ba barawo bane amma ka ganta ne kai a arha ko dai in sace ta sai kuma ka tana ka ce ta ai ko ni ba barawo bane duk a zuciya kake fada wannan ka wuce ka tafi abin ka sai ka je ka ba wasu labari ka ce ai da na ne yi sata kawai sai a kama ka da bugu na ba ta mun fahimta yanzu kaga ba za a ce a kama ka da bugu kai barawo bane saboda baka aikata ba to haka da mutum zai irin zancen da mutum yake a zuciyarsa sanda yake sallah in ka karbata sallah shedan zai ce maka udkur kaza tana kaza tana kaza tana kaza kuma za ka yi ta tunawa har ma wani lokaci hankalinka ya jayu zuwa ga wannan tunani har ka rasa asalin al-khushu' ko ka ma samu rakkanuwa duk wannan bai bata maka sallah ba sai dai ya rage mata daraja da gurgurdan irin wannan tunanin da aka yi kamar yadda muka sani a cikin hanci kaga shi ma wannan hadisin ya samu maka mafita haka da mutum zai yi ma wani kazafi a zuci ba za a kama ka da laifin kazafi ba kaga wani yayi wani abu da kake tunanin yayi kama da zina a zuciyarka ka kudurta cewa wannan zina ne in baka furta ba babu hukuncin kazafi akan ka babu uba akan ka dan haka Allah subhanahu wataala yana kauda kai a cikin wannan to sai malami suka yi magana musamman game da saki cewa to ina hukuncin rubutun saki wanda idan mutum ya rubuta bai ba matar ba shin sakin ya auku ko bai auku ba galibi mata suna yawan wannan tambaya ko ta bude wani littafi ko wani memo na mijinta daga takardar saki amma shi bai bata ba ke kururuwa tace an sake ta wata kuma ala text message ne yayi composing ya ajiye yana tunanin sai ya gama lissafi ko kuma sai ya yi istikhara ko kuma ya bata wani window na tuba ya bata second chance yaga cewa in ta shiga taitayinta to sai ya delete din kawai sai ta gani to dina hukuncin wannan malamai suka ce sai an an duba rubutu yana iya wakiltan wannan magana ta zuciya kuma yana iya wakiltan maganar baka da namun shi rubutu ba shine asalin magana ba amma yana iya wakiltan maganar baka wanda an riga an yi da kuma maganar zuciya wanda an yi niyya ina zaka gane haka misali yanzu da zaka cika check da sunan wani amma account din babu kudi kana jira yanzu sai an saka kudin sannan kai issue check din kaga wannan niyya ce maganar zuciya ce ba ta zama magana ba amma account din da kudi kuma ka riga ka bashi ko kuma ka riga ka gaya mishi to zan rubuta maka check yanzu wannan rubutun da kake yana wakiltar kana cewa banki ne ku bawa na kaza dubu kaza a kudina kaga yanzu wannan check din yana wakiltar maganar baka ne kaga check ne duka amma da bambanci haka rasidi da zaka rubuta to ya danganta a yaushe rubutun idan aka je gun alƙali sai ya tambaye shi don malamai sun yi sabani akan wannan akwai cikin malaman salaf irin su Ibrahim an-Nakhai da Sha'abi da Al-Hakam da Az-Zuhri suka ce wannan saki ya tabbata wasu malaman kuma irin waɗanda ba su ba su kuma suka ce saki bai tabbata ba cikin tabi'ai da haka alƙali sai ya tambaye shi yaushe ka rubuta sakin nan yaushe ka rubuta nan takarda sanda ka rubuta ka riga ka yanke hukuncin ka sake ta ne ka rubuta ne kawai dan sheda ta rubutu ko ko ka rubuta ne sanda kake nufin za ka yi saki daga baya sai ka fasa duk abin da ya faɗa kuma da shi zai hukunci ka san mafi yawa zai ce ni ban rubuta ba ni ban bai niyya ba to shikenan shi da Allah Allah ya umurce mu ne mai aiki da zahiri shi yake daukan dawainiyar abin da yake a badi wasu malamai suka ƙara kawo ne itiradi game da wannan cewa to ya za a yi da kuma faɗin Allah walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman Allah yana kama ku da abinda ku kudirce ne na rantsuwa yanzu kaga ayat ta zo da bayani ashe ana kama mutane da kudiri hadisin kuma yana cewa ne ba a kama mutane sai da abinda suka faɗa ko suka aikata kamar kace yana kore kama mutane da kudiri ko mun gani hakan ka dauki zahirin haka suka ce sun saba da hadisin da ayat to babu sabani tsakankanin su ita wannan ayar ta zo ne dan magana akan rantsuwa ita rantsuwa ba a kama mutum da hukuncinta sai wanda yayi bayan wancan kudirin na zuciya amma sauran zance ba to bayan kudiri kuma sai an furta ita kuma rantsuwa koda an furta in babu kudiri ba a kama ka da ita shine lagawul yamin ko makamancin su wallahu ta'ala malamai da su yi maganganu da yawa akan wannan hadisin wannan yana daga cikin sa cewa ba a ainihin wato kama mutum da abinda ya kudirce a zuciyarsa sai abinda ya faɗa sai abinda ya niyya kuma ya faɗa sai abinda ya faɗa tare da ainihin niyya malamin ya sake cewa wa nabi hurairata qala ja'a nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama fasaluhu inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bi qala wa qad wajadtumuhu qalu na'am qala dhaka sarihul iman wannan hadisi ya Imam Muslim ne ya ruwaito shi a cikin asaidin sa a lamba hadisi na 132 Muslim ya ruwaito rahmatullahi alaihi daga Abu Huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda Abu Huraira yake cewa ja'a nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama fasaluhu an inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bi suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu mun kasance mukan ji wani abu a cikin zuciyarmu wanda ɗaya daga cikin mu zai wani mugun tunani wata magana mara kyau zai ji a zuciyarsa ma ya ta'azamu ahaduna amma dayan mu yana ganin girman magana yana ganin bata dace ba sam an ya takallama bihi ya faɗi wannan magana qala sai annabi ya ce wa qad wajadtumuhu kuna jin haka a zuciyarku qalu na'am suka ce kwarai qala yace zaka sharihul imani wannan shine tsantsagariyar imani ma'ana karfin imani shike hana ka ka faɗi muguwar magana al-imamu abu sulaiman al-qattabi da yago sharhin wannan hadisi yake cewa ma'anan sharihul iman shine yu'azzimu fi nufusihim an yatakallamu bi wa yamna'uhum min qabuli ma yulki ash-shaytan zuciyarka za ta ji girman ka faɗi maganar nan kuma ta hana ka ka karɓi abin da shedan ke bujiro maka na waswasi a wata riwaya daban da za mu zo mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ji haka sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ina neman tsarin ka daga shedan abin jefarwa daga ni'imar ka da baiwarka ya Allah wal yantahi annabi ya ce kuma sai ka dena wannan tunanin sallallahu alaihi wasallam duk wannan dalili ne akan cewa mutum yana samun kanshi a cikin halin waswasi mumini in ya samu kanshi a cikin wannan waswasi da shedan zai bijiro mishi to imanin shi ba zai bar shi ya furta ba zai ji kamar ko dai ya zagi Allah ko yayi musun akwai Allah ko yayi musun kaddara ko ya karanta aljanna da wuta ko ya karanta alqur'ani mai girma ko ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi bane irin wannan mugayen maganganun da zaka ji a bakin kafirai da zindikai da batattu to ai mu musulmai muna jin su a zuciyarmu ko wata an zaka ji wani abu cewa to wai da gaske ne ma akwai lahira to mutanen da suke mutuwa ina suke zuwa amma ba zaka taɓa faɗan wannan magana ba sai kai matsar kawar zuciyarka akai to wannan alama ce kai mumini shi ko kafiri da mushriki da batacce da zindiki da yaji wannan magana sai ya ci gaba da fadanta yana yayata ta to da haka ake gane waye mumini waye fasiki waye kafiri waye zindiki kai mumini idan ka ji ma an fada wani ma sai ya fashe da kuka ni zan fada wannan magana akwai yarinyar da aka bada labarin cewa an gaya mata irin maganganun da an sa mata kaset din irin maganganun da Audu Jabiri na Kano yake fada an ce wata tattace su ma saboda imani wani kuma ya fara kuka wani ya toshe kunne ba zai iya ji ba saboda kullun magana to wannan alama ce ta imani annabi sallallahu alaihi wasallam musu bishara da cewa lalle sun samu imani to wannan kuma ya ilawo dalili ne akan cewa dan adam ya wadatu daga ilimin nazari wajen sanin me yasa yake wannan tunanin ilimi ne na larura wato ba a ce idan ka ji waswasin ka fara neman me hujjar za ka kare waswasin aka ce kai ka kauda shi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar da zamu zo mu ci baka buƙatar sai kai nazari na musamman akan shi kamar da Allah yake cewa wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah idan ka ji wani fizga daga shedan ya fizge ka irin wannan tunanin sai kai maza ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk da yake al-imamu al-maziri a cikin sharhinsa na muslim ya kawo wani tafsiri yake cewa irin wannan waswasi wanda ke bujiro wa dan adam iri biyu ne akwai wanda yake bujiro wa dan adam wanda yake al-arid kawai zai bujiro maka ne haka ba tare da ka shirya masa ba to irin wannan shine wanda aka ce ka kauda kai daga barin sa da haka Allah yake cewa wa idza ra'aytal ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhu idan kaga wasu na kutse cikin ayoyin Allah ka kauda kai daga barin su Allah yace hatta yahudu fi hadithin ghairi akwai kuma ɗayan waswasu da yake bujurawa yace wanda yake almustaqir ya riga ya zauna a cikin zuciyar mutum me ke kawo wannan shine idan kayi mu'amala da shubuhohi da yan bid'a ma'ana ka dade kana jin maganganun su har sun zauna a zuciyarka to wannan bai iya kawawa daga zuciyarka da zaran ka kauda shi domin ya riga ya samu gindin zama wato kamar misalin shi
shine misalin datti wanda ainihin wato ya fada akan gilashi a ce wani dan abu kankani ya fada akan gilashi abinda zaka yi kawai zaka kore shi ganye ne ko filin gashi ko wani dan kwaro haka zaka kaure shi akan wannan gilashi ko ku dauka akan gilashin motarka to amma inda za a zuba wani annaki yadda kaman kakide ko bakin mai ko annakiya na soyayya irin kifunan da ake soyawa obituary ya makale a jikin gilashin kaga wannan dole sai an wanke domin da ya zuba zai manne a jikin gilashin kore shaka da hannu ba zai kaure shi ba dan ya zama mustaqirrun to haka bid'a take da shubha in ta riga ta shiga cikin zuciya kamar da Ibn Taymiyyah yake faɗa yake cewa ita zuciya kamar da zuciyarka kamar gilashi duk abin da ya hau kanta zai fadi kar ka mai da zuciyarka kamar soso wanda duk abin da ya tsiga a cikin shi sai ya tsotse fitar da shi kuma aiki to haka bid'a take da shubha ina fata mun gane wannan sai malam ya sake cewa wa an ibnu abbasin qala jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sayyidina abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace wani mutum ya zo gun manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ya rasulullah ya manzon allah inna ahadana yajidu fi nafsihi wa a cikin mu mutum yakan ji wani abu a zuciyarsa yu'arridu bi shay'i yakan ji wata mummunar magana ta bujiro masa li an yakuna hamamatan wallahi a mai da shi toka ahabbu ilaihi min an yatakallama bi ya fi masa sauki fiye da wannan magana fa qala sai annabi ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yace Allah shine mafi girma Allah shine mafi girma Allah shine mafi girma ma'ana hikimar haka ka gane Allah shine mafi girma fiye da wannan zance kaka faɗi shi domin ko a sallah me yasa ake maimaita Allahu akbar Allahu akbar a kowace raka'a su biyar a kalla dan ka tuna wa kanka sanda kake fadin Allahu akbar cewa wannan ibada da kake Allah kake wa kuma wannan ibada ta fi komai a gabanka saboda Allah ya fi komai girma bayan ka gama karatu halaka mun gama karatun ka ji gajiya ka ji kasala ka ji wani zance ya bujiro maka sai ka ƙara cewa Allahu akbar wato kana ƙara tuna wa kanka cewa Allah shine mafi girma kuma a gaban shi kake kana ganawa da shi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabbara guda uku wani ya nuni zuwa ga halaccin kai kabbara idan ka ji wani abu da ya baka sha'awa ko ya burge ka yace alhamdulillah alladhi radda kaidahu ila alwaswasa ina godiya ga Allah wanda ya juya makircin shedan zuwa ga waswasi wato wannan abin da kake ji a zuciya manufar shedan shine ya halakar da kai ka yadda da mummunan maganar nan ka faɗe ta ka fito ka yayata ta to ka halaka kina to mai nan Allah ya soka da tsira sai Allah ya juyar da wannan muguwar magana ita zama kawai waswasi ne da shedan ke bujiro maka baka faɗe shi ba sai ka tsira bab qawli shaytan man khalaqa rabbak babin da ke bayani akan shedan yakan zo ya ce maka a zuciyarka to waye halicci Allah waye ke lahira ya gani ai ma kaza kaza ya dinga bujiro maka da munanan maganganu to ya zaka yi bale sai ce kawai mana hadisi yace an abi hurairata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga abu huraira Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah yace tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ati shaytanu ahadakum fayaqul shaydan yakan zo wurin daya daga cikin ku sai yace masa man khalaqa kaza waya da cirana man khalaqa kaza waya da ciwata waya da ci mutane waya da ci aljannu hatta kana ta kana ta ba kanka amsa Allah ne ya halice su Allah ya halice su hatta ya kula har ya tike yace maka man khalaqa rabbak to Allah ubangijinka din shi kuma ya halice shi fa idza balaghahu idan ya kai ka ga wannan matakin falyasta'iz billahi to ka ce a'uz billahi minash shaitanir rajim wal yantahi kuma kai marmazaka hana zuciyarka wannan tunani wannan ita ce riwaya da nayi mana isharar azu tana cikin bukhari ta ma ila yau alamba hadisi na 3200
da lamba 76 da Muslim a lamba ta 134 kaga wannan ya fito da shi kararar cewa zaka nemi tsarin Allah daga shedan wannan tsari da ake nema jama'a tsari ne daga dukkan fitina da jarabtar da shedan ke iya saka a ciki sannan kuma aka ce kai marmaza ka hana zuciyarka wannan tunani wannan waswasi idan ya bujiro maka kar ka bashi ya ci gaba da karfafa yana samun tagomashi a zuciyarka idan ka bashi ya ci gaba da yin haka ba za ka ankara ba za ka wayi gari ka zama kude atheist wanda zai ce ba Allah ko firkinka ko ka zama wani la mu'minan musaddiqan wala kafiran mukaddiban kai ba mu'mini ba kai ba kafiri ba muka lura ko musamman a wannan zamanin akwai mutane da dama a cikin ƴaƴan musulmai ƴaƴanmu Hausawa da Nufawa da Fulani da Bare-bari da Yarbawa ƴaƴan musulmai gaba da baya wani ma kabiran an kabirin duka dangin su musulmai wani ma sa da tarihin musulunci a gidansu tarihin ilimi amma sai ka ji ya shiga irin wannan muguwar ɗabi'a to me ke kawo haka abin da ke kawo haka shine wancan irin ɗayan waswasan da muka ambata wato mutum ya ba zuciyar shi dama ta ji kowace maganar banza kuma har ta riki haka na faruwa ko dai ta hanyar karance-karance da littafai wanda suke na kafirai na batattu na zindikai ko kuma yin karatu a ƙasashe da jami'o'i da makarantu waɗanda suke da irin wannan matsalolin ko kuma ainihin karanta wasu kwasa-kwasai ko wasu darussa wanda suke cike da irin wannan imuwa da kin gaskiya abinda ke faruwa shine mun jarabtu da san tura ƴaƴayenmu ƙasashen waje ƙasashen Larabawa ƙasashen Turawa ƙasashen Latin ƙasashen Asiya da makamantansu dan dai su je su karatu a wannan ƙasashen to ba laifi bane aslan zuwa neman ilimi a wasu garuruwa idan ana da buƙatar irin wannan ilimi amma ya kamata zan mutumin da zai je wata ƙasa karatu to ya zama ya riga ya shirya da ilimi mai kyau na addini da kuma nagarta aqida in ba haka ba za a samu matsala ƙasar Misra a wannan zamanin namu ta daga ƙasashen musulmai take zankama da waɗannan ilhadiyun da Misra da ire-iren ta ƙasashen dake arewacin Afirka irin ƙasashen Morocco Algeria Tunisia da makamantansu in ka bi tarihin Misra abin da ya faru da su kenan sun aika da ɗalibai rukuni-rukuni zuwa musamman jami'ar Sorbonne wadda ke ƙasar Faransa a birnin Paris wadda cibiya ce ta yaɗa ilhadi in ka bi tarihin dufa ta farko da aka aika ɗalibai ne gungun ɗalibai sai aka rasu da wani malami shine Rafat Bik Bahawi aka aika da shi a matsayin shine babansu shine limaminsu zai dinga ba su fatawa ya dinga musu sallah a hostel da sauransu to a tarihin shi ya riga kowa bata kafin sauran shi da yake ma malami ya karanta addinin musulunci da ya je to shi ya fara bata zaka sai ya dawo shi ma ya zama yana wulakanta nasoshi na shari'a irin su ne suka haifar da su ɗan Husaini suka haifar da su ainihin wato Muhammad Abdu suka haifar da irin su Ahmad Amin ga sunan da daman su malamai ne masana a ilmance amma aqidar musulunci zero ne haka muke da su zankama a cikin kafan mu jama'a kuma har yanzu ana ci gaba da daukar yaya ana kai su sai yaro ya dawo ya daina sallah baya azumi ya daina sa sira irin ta musulmai wani ya auro kirista wani ya auri kare wani ya zama dan luwadi wani ya zama dan shaye-shaye hatta kasashen musulmai da ake ganin su masu tarbiyya in ka je zaka tare ƴaƴan musulmai suna wannan abubuwa je ka Sudan ka gani kai je ka Saudi Arabia ba balanta na Misra balanta na Ingila balanta na Malaysia duk inda ka je sai ka samu waɗannan matsalolin daka in har za a tura da yaro ko yarinya zuwa karatu ƙasar waje to kuma an bi ka'idar musulunci yanzu ma an tura da su suna da hankali suna da ilimi sannan sun yi shekarun da za su iya gane abubuwa sannan in mace ce wajibi ya zama akwai muharrami in ba haka bai kamata a tura ta ba bai halarta ba Allah ubangiji ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa fi riwayatin li muslim la yazalu an-nasu yatasaaluna hatta yuqala mutane ba za su gushe ba suna ta tambaye-tambaye hatta yuqala har a ce hadha khalaqallahu alkhalqa to mun ji Allah shi ya halicci halittu faman khalaqallaha har su ce to wa ya halicci Allah fa mun waje da min dalika shay'an falyakul amantu billah wanda duk yaji irin wannan a zuciyarsa to mai zai ce ni dai na imani da Allah wa zada fi riwayatin wa rasulihi nayi imani da Allah nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da sauran hadisan nan suna nuni zuwa ga haramcin yin tambaya akan abin da bai da amfani gare ka abin da ba zai maka amfani ba abin da ba za ka ci moriyarsa ba ka daina tambaya wanda take ba ta da ma'ana kuma yana nuna haramcin tsayawa sauraron waɗanda suke karanta da irin wannan barna abin da kai ci a yanzu mutane hankulan su sun fu karkata zuwa ga jin irin waɗannan abubuwa za a zauna a masallacin anguwa ko a makaranta ana darasi na koyar da ibada za ga mutane yanka da za a ce a kira muqabala da wani dan bid'a a wannan masallacin ka zo ga mutane za su tau za a sanya karatu mai amfani da ya shafi tauhidi ko ibada ko mu'amala ko gyaran zuciya ko gyaran halaye a sanya shi a tashar YouTube ko a wata tasha ta internet dan mutane su karu sai ga bayan shekara biyu zaka ga mutum 30 ne suka karanta shi ko suka saurara ko suka kalla zaka saka wata muqabala 24 hours sai ga mutum 5000 sun kalla 24 hours wancan kuma yi 24 months me mutane ba su karanta shi a wannan shiriri ta me suke nema kun tuna kutancen da muka yi kwanaki jama da malamai suke fara cewa bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jawabi akan dujan tsawon rana tun daga fitowar rana har zuwa gabarin magariba amma sai ya ce musulmai idan nazo baya nan kowa ya ta kanshi bai ce ku tsaya ku kawo mushi hujjoji ku kure shi ba bayan fadi ya bayyana hujjoji amma ya ce kowa ya gudu dan ka tsira da imaninka me yasa za a ce karka je kana sauraron dan duba koda baka gaskata shi ba za ka yi asarar sallaka ta kwana 40 barka kuma gaskata shi saboda karka gaskata ƙarya da magana aljanu wato shi musulunci yana kokarin ya kare ka ne yadda uwa in ta ga danta ya rarrafa zai tafi kan kasko na wuta da za ta yi za ta je da guru ta dauke shi ko ba ta ce bari in bar shi in ya taba aigo ba za shi ba akwai wani ta faɗa ka babu to haka musulunci yake maka wannan kariyar kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa misali na da ni da sauran annabawa da misalin al'ummominmu kamar misalin mutum ne da ya hura wuta yana so ya ji dimi ana sanyi sai fari da kwari suka ga hasken suka taho sai ta buge su yana ta buge su bai so su fada wutar nan su mutu shi ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba yana ta tare mu daga wuta amma mu ko muna da taurin kai muna so mu ji meye a cikin abu dan haka jama'a an hana sauraron muguwar magana wannan hadisi dalili ne akan hana sauraron muguwar magana duk inda ake yin ta karka je ka saurara ka guje mata karka bari kunnanka ya ji karka ce kana so ka ji dan ka gane an hana ina fata mun gane wannan bare ya sake cewa babu kitabatin hasanati wasayyi'ati babun da ke magana akan rubuta alhasanat kyawawan ayyuka wasayyi'at da kuma munanan ayyukan da muke aikatawa duk ayyukan da muke aikatawa ana rubuta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba magana da zaka buda sai ya zama akwai mala'ika yana nan yana ainihin wato rubutawa ranar alkiyama wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid mala'ikan da ke tare da kai zai ce ga abin da ke tare da ni gaba ɗaya na rubuta shi abin da ke tare da kai gaba ki ɗaya wannan mala'ika ya rubuce shi dan haka ana rubutawa ayyukan kirki da na banza da muke duka ana rubutawa Allah ka tsare mu daga mugayen ayyukan ina dalili akan haka algafata malam sai ya ce ibn abbas radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi ar-rabbihi azza wa jalla qala yace daga sayyidina abu huraira sorry daga sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abihi anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ibnu abbas ya ruwaito mana daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama fi ma yarwi ar rabbihi azza wa jalla daga cikin irin abinda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama
yake ruwaitowa daga Allah Ubangijin sa madaukakin sarki wannan shi yake cewa al-hadisul qudsi ken wato hadisi wanda magana ce ta Allah subhanahu wataala amma ba ta hanyar mala'ika jibrilu ba ko dai Allah subhanahu wataala ya gaya wa manzon shi sallallahu alaihi wasallama ta mafarki ko ya ainihin gaya masa ta hanyar kimsa masa ko kuma ta wata hanya daban kamar da Allah yake cewa makani basharin ayu kallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin to dayan bi wadannan wahayi shine ilhama aw min wara'i hijabin ko kuma ta bayan wani shamaki aw yursila rasulan shi kuma shine irin wahayin da ake na alqur'ani kenan yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha ina fata muna gane dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin abin da Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa inna allaha kataba alhasanati wassayyiati lalle Allah kataba anan bi ma'ana amara alhafazata bi an yaktubuha Allah ya umarci mala'iku masu gadin mu su dinga rubutawa ko kuma ya zama kataba da ma'anan qaddara Allah ya kaddara domin kataba tana zuwa da ma'anan qaddarawa wa katabna alaihim fiha ma'anan umarni kenan wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs shine na farko ma'anan kataba kuma tana zuwa daya ma'ana ila da ma'anan wato kaddarawa yace Allah ya rubuta ko ya sa an rubuta waɗannan ayyuka masu kyau da mummuna thumma bayyana zalika sannan sai kuma Allah yayi bayani yace ga kaza ya aiko da ayoyi da nassoshi na hadisai da aka yi bayanin kaza ba kyau kaza da kyau kaza akwai lada kaza ba lada shine thumma bayyana zalika wato dan ya zama uzran aw nuzra an baka uzuri an yanke maka hanzari kuma an ja kunnanka faman hamma bi hasanatin falam ya'malha idan mutum yayi nufin wani aiki nan da kyakkyawan aiki falam ya'malha amma bai aikata aikin da kazo kwanciya bacci sai ka kwanta da nufin zan tashi in yi nafila da kazo kwanciya bacci sai ka kwana da nufin in Allah ya so zan tashi in karanta alqur'ani da gari ya waye kai nufin zaka yi wata sadaka ko na aikin kirki amma sai Allah bai baka dama kai wannan aikin ba falam ya'malha kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamila sai Allah ya sa a rubuta maka lada guda ɗaya cikakke wannan niyyar kawai ta baka lada ɗaya cikakke fa in huwa hamma biha wa amilaha idan kuma kai niyyar sannan kuma kazartar ka aikata kataba Allahu lahu indahu ashara hasanati sai Allah ya rubuta maka wato lada goma ila saba'i mi'atin da'ifin kuma sai Allah ya sa a dinga ninkawa har zuwa 700 ila ad'atin kathira har zuwa tarin ninkin baninki mai yawa ma'ana gurgurdan dagewarka da kyan aikinka da dacewarka da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ikhlasinka sai Allah ya sa aita ninkawa man ja'a bi hasanatin falahu asharu amsalha wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninninkawa ga wanda yaso wannan duka a cikin falalar Allah ce da kyautatawarsa wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha wanda ya nufin wani mummunan aiki sai bai aikata ba kataba Allahu lahu indahu falam ya'malha kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamila sai Allah ya sa rubuta mishi cikakken lada a wata riwaya ta Imam Muslim Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama mala'iku za su ce ya rab hadha abduka yuridu an ya'mala sayyi'atan wa huwa absar bi Annabi ya ce mala'iku za su ce ya Allah ga wani bawanka ya kudirce fa zai yi wani mummunan aiki Annabi ya ce kuma Allah ya fi sanin wannan bawan zai yi mummunan aiki Allah ya fi sanin haka sai Allah ya ce musu raqibu ku sa masa ido fa in amilaha in ya aikata aikin faktubuha sayyi'atan wahida ku rubuta shi a matsayin zunubi kwaya daya in bai aikata ba ku rubuta mishi lada kwaya daya wannan duka falalar Allah ce har bayan an rubuta sai Allah ya ce kada ku rufe littafin a bari in ya tuba a goge. Sai malamai suka ce, kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya kawo cikin sharhin Muslim, malamai suka ce wannan yana nuni izuwa ga cewa ashe mala'iku suna iya sanin abin da ke cikin zuciyarka idan kai niyya. Wasu malamai suka ce ba haka bane, akwai wasu asar da suke nuni izuwa ga cewa Allah ne yake ba su wani isha, wata alama da suke ganewa. Daga cikin haka akwai riwaya, duk da yake isnadin tana da matsala, amma malamai suna ganin babu laifi a isti'ina kinita, cewa duk sanda kai niyyar wani mugun aiki, to akwai wani warin zunubi da jikinka yake mala'ikun suna shi, kamar yadda kake tusa a juwari. To duk sanda kai wani nufin wani mummunan aiki, to mala'ikan zai ji wannan warin tare da kai, sai wannan alama ce akan cewa yanzu fa kai nufin mugun aiki. Duk sanda kai wani aiki kai nufin wani kyakkyawan aiki, to mala'ika zai ji wani kanshi a tare da kai, to sai ma zai muraqaba, zai dauki punch ke. Kada ka san kana tuka mota, ai kai kake da nufin za ka yi kwana ko? Amma kana san trafficker da wanda ke bayan ka zai gani kuma ya gane abin da ke zuciyarka, ai kai nufin yin kwana ne dama ko hagu. To mala'iku suna da wannan abin da ke gwada musu mai kai niyya. Ina fata mun gane wannan. Dan kar zaran sun ga wannan niyyar, sai su maza su yi rahoto a wurin Allah, ya rab haza abduka yuridu an ya'mala sayyatan, ga bawanka nan fa yayi nufin mummunan aiki. Idan a wajen aikin kirki ne ba za su tambaya, ba za su rubuta kawai. Amma wajen aikin da yake ba na kirki ba, saboda sun san rahama Allah ga bayinsa, da Allah ya ce azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulla shay, rahama ta mamaye azaba Allah, Allah ka mamaye mu da rahamarka. To da haka sai su maza su tambaya, kowane lokaci sai sun tambaya kafin su rubuta, don suna fatan Allah ya ce a kyale ka kawai kar a rubuta. Suna fatan Allah ya gaya musu cewa ko da an rubuta a jira in ka tuba a yafe maka, ko kuma imani zai galabaici wannan shedan din da yake sa maka wasuwasi sai ka fasa aikata wannan mummuna aiki. Dan haka wannan hadisi dalili ne akan haka, akan cewa mala'iku suna gane abin da ke cikin zuciyarka idan ka tashi mummuna aiki. Allah ka tsare mu daga munanan ayyuka. Ya sake cewa yace wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'mal hakataba Allahu lahu indahu hasanatan kamila fa in huwa hamma biha fa amilaha katabaha lahu kataba Allahu lahu sayyi'atan wahidatan, sai a rubuta mishi zunubi kwaya daya. Ka duba wajen lada fa za a rubuta maka guda nawa, guda goma, kuma annanka ninkin baninki. To amma jama'a, ya ake yi zunuban mu suke rinjayen kyawawan ayyuka? Da zaka daya ka kanka muhasaba ta wuni guda, shi fa lada idan kai kwaya daya a baka lada goma, a ninka wannan goma har ta kai 700, watakila ta wuce haka. Shi kuma zunubi, kai kwaya daya a baka zunubi daya, in ka tuba a goge shi, in baka tuba bare ana nan guda daya. Dan haka a wuni inda za ka yi zunubi daya kawai a wuni, ka yi aikin lada daya kawai, ladanka zai ninninka zunubanka. To taya ake jama'a muke yin aikin zunubi har ya fi ladan mu yawa? Babu shakka muna ɗaukawa kanmu ɗaukakkiya ba 'yar kaɗan ba. Ya jama'a, ina wa kaina nasiha da sauran masu saurare na cewa mu tuba ga Allah, mu zama mutanen kirki. Allah ka gafarta mana, Allah ka tsare mu daga sharorin kawunanmu da munanan ayyukanmu. Malam ya ci gaba da cewa wa an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah idza arada abdi an ya'mala sayyi'atan. Ha ila wannan riwaya daga sayyidina Abu Hurairah, Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqulu Allah, Allah yana faɗa a cikin hadisul qudsi, idza arada abdi an ya'mala sayyi'atan, idan wato bawa na yayi nufin ya aikata wani aiki. Wato wannan a cikin ababen da bai ainihin riga ya kudirce a zuciya ba, wa dan haka in ya kudirce a zuciya za a kama shi da shi. Sai Allah ya ce fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha, kar ku rubuta mishi sai ya aikata. Amma akwai ayyukan daga zaran mutum ya kudirce, to za a kama shi da laifin su, domin akwai aikin da dama shi na zuciya ne. Kana kudircewa kai laifin kamar mene? Kamar mummunan fata,
da Allah yace innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alim ko kaga shi a zuciye ne kawai haka hasada da garan ka kudurce ta haka daina mutane haka ƙaryata gaskiya kaga su waɗannan duka a amalul qurubi ko banda su yanzu ana magana ne akan a amalul jawari sata kisan kai zina shan giya zalunci duk aikin da zaka aita da hannunka ko da kafarka ko da wata gabar ka sabanin gabar zuciya su ake magana anan man idza arada abdi an ya'mala sayi'atan fala taktubuha ka rubuta ta alaihi akan sa hatta ya'malaha har sai ya aikata fa in amilaha faktubuha bimithliha idan ya aikata kwaya daya mumuna aiki kwaya daya ku rubuta masa zunubi kwaya daya wa in tarakaha min ajli idan ya fasa yin aikin dan tsoran Allah faktubuha lahu hasana sai a rubuta mishi shi a matsayin lada kaga yanzu an kawo wani sharadi game da barin saban Allah ka bar saban ne saboda ka tuna Allah da girman sa ka tuna azaba Allah da tsananinta ka ji tsoron Allah sai ka fasa wato ba ka kasa aikatawa bane barawul ya rusa ta sai taran an kulle gidan ya rasa da zai ya rusa ta kuma mutane a bakin masallaci sai taran a shi masallacin ne an gayu ne hadda irin kamera nan CCTV tana kallon shi ya daga ido sai ya ganta sai ya hakura kaga ne an gayu haka suke masallacin su saboda barayi sun yawa jama'a za ka ga masallaci kamar banki ko ina kamera haba jama'a a zuwa masallaci wani ma takalmin shi ranar ya fara sakawa sai barawa ya sace sallar juma'a ko sallar idi jama'a ko sallar cewa da kullu mun tsoron Allah jama'a ba mu da aminci a cikin masallatanmu agogo masallaci a sace loudspeaker a sace balantana kuma waya balantana waya jama'a nan nan ne jarin kaje sun ji mu zaman lafiya waya kan dama ai ana mai kaya na zane barawo na ja musamman a Kano ko sai an karta mawuka sai a kwaci ta Allah shi ke ta almuhimu sai zaman ka zo satan ne sai ka ji jiniya sai ka gudu ko ka je zinan ne baka samu halin yi ba ba wai ka tuna Allah ne ka fasa yin zanubin nan ba ka shiga da takarda zaka sata jarabawa sai zaman su ba ga din ku bi ta mai shagen sa ido ya ki barin ku sakat ka kasa sata ki kai wannan malamin bala'i sai da shiga da ikon Allah ka na fitore ita mai an bale ta to wannan ba lada amma sai ka tuna cewa khiyana ce cin amana kasa ne sai ka fasa kana dan sanda amma baka cin hanci haka yi nufin karba ka tuna dan ka bai da lafiya yana asibiti matarka ta kusa fara naƙuda bari ka karba ka je kai hidimarka sai ka tuna cewa kai wannan fa mugun saban Allah ne bata kasa ne sai ka ki karba to shine ake nufi wanda ya bari don Allah to sai Allah ya ce a rubuta maka lada kaga wannan ma falala ce cikin falala Allah kai nufin aikin da ba mai kyau ba amma kuma ka fasa don Allah kaga mu mutane ba ma yin majulun mu wannan alfarma da zaka san wani yayi nufin aikin banza sai ya ganka ya fasa sai ka goranta mishi ba da sai da ka ganni ke da ka yi niyyar yin kaza ko irin lebo masadan nan da yake hana yara sakat a makarantar boko sai wato da ko ganni ne yana ku gudu ne kaga da kika kyale sun da suka tsoron ka haka ɗan rasulci suke wa mutane su ba mutum bai sa bel ba da ya ganku ya tsoro ya saka ta ku kyale shi amma sai ku ce hayin zai yi lafi ku wanda ne da mutane ne marasa tausayi ya ku yarda sabci har ku je ku sa wani ya haɗe da tunda ya ji tsoron ku to sai ku ji girma sai ku kauda kai idan aka nuna maka an san girman ka to sai ka anshi girman ba wai ka nuna kuma sai kai amfani da girman ka kaskantar da mutum ba wannan bai daga cikin halin mutane masu daraja ina fata mun gane wannan sayyidina Umar ya shahara da irin wannan falala da kauda kai idan ya gane ka tsorata ka fasa yin abin da kake sani na rashin gaskiya hali ne mai kyau da haka da ba mu koyi irin wannan halin idan dan kai nufin wani laifi sai ya ganka sai ya fasa sai ka kyale shi kai kamar baka gani ba haka matarka ta zo ta samu ka hannu aljihu ka rata riga ta maka lalibe tana ganin kai ta ci gaba da karkade a hanga ko kai ma ta kanna maka gani dan ka ci kunya sai kana ka baka gani ba ka basar ka kama wani tadin can da wannan dai a gaskiyar halin mutanen kirki shine kawaici da kau da kai ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in amilaha faktubuha lahu bi ashri amsaliha okay fa in arada an ya amala hasanatan falam ya amalha idan yayin nufin aiki nagari sai bai aikata ba faktubuha lahu hasanatan sai ku rubuta mushi a matsayin aikin lada fa in amilaha idan yayin wannan ainihin aiki na lada faktubuha lahu bi ashri amsaliha ila sab'a sab'imi'ati da'if sai ku rubuta mushi har zuwa ninki ainihin wato ninki 10 ko 70 ko makamanta ina fata mun gane wannan wannan hadisin yana nuni zuwa ga abinda wadanda hadisin suka bayyana na falala Allah da tausayin sa da yadda Allah yake ninnin kalada da kuma yadda Allah yake ba mu kofa da mafita sai kankare mana zanuban mu baya ga wannan kuma Allah yana da hanyoyi daban-daban na kankare zanubai shi kolada na aka rubuta maka shi to ba za ka taba asarar shi ba in ba ridda kai ba ridda ce kadai malamai suka ce kamar yadda sosai suka nuna cewa wanda ya ridda walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu da mutane za su ridda to da Allah la in ashrakta la yahbatanna 'amalu da za ka yi shirka da Allah ya rugurguza ayyukanka ita ce kadai ke rugurguza aiki amma duka sauran ayyuka da kai suna nan a rubuce kira ibn mas'ud yake cewa ku daina lissafa lada Allah ba zai cuce ku ba ba kamar account din bankin ka ne da kullun kana muraqaba shi yake ciki ba duk abin da kai na lada ko ka manta yana nan Allah yana rubuce shi amma ka tsaya ka lissafa zanuban dan ka san yawan su hankalinka ya tashi ka tuba zanuban nan baya ga wannan hanya da Allah yake bi wajen karanta su kuma sai Allah ya ba da hanyoyin gafarta su daga ciki akwai su kansu ayyukan kirki in ka ci gaba da ayyukan kirki sai Allah ya dinga gafarta maka ayyukan banzan da kai a baya innal hasanati yudhibna sayyi'at amma in ka ci gaba da ayyukan banza kuma za a gafarta maka na baya ba za mu zo mu ji hadisi ata mutumin da ya musulunta kirista ko bai yahudi ya kalbi kalmar shahada amma yana da laifukan da yake bai fasa ba ya musulunta amma ya ci gaba da shan giyarsa ta musulunta amma ta ci gaba da zinarta ta musulunta amma ta ci gaba da yawo tsirara ko to hatta zinuban da yayi ko ta yi kafin musulunci ba za a yafe su ba shirka kawai za a dakatar haka annabi sallallahu alaihi wasallam zamu mutar da hadisin a gaba mutumin da ya musulunta in ya daina yin barnar da yake yi a ta zinubai a kafirci sai a gafarta mishi duka na baya amma ya musulunta ya ci gaba da yin zinuba ba za a gafarta wancan ba to da kan mutum yana aika alkhairi za a gafarta masa ayyukan sa na sharri baya ga haka sai kuma musibu da fitintunu da suke faruwa da mutum rashin lafiya tsoro karaya arziki damuwa cututtuka za a yi ta amfani da su ana gafarta maka zanubanka sannan alula tana sa a gafarta maka zanubanka azumi taka kafa zuwa masallaci suna nan da yawa ibn timiya yayi risala musamman akan su sannan ya ambaci wasu da dama daga cikin cikin tafi shi iktida'us sirat al-mustaqim mukhalafat ashab al-jahim in mun zo tana akan karatu daidai wurin insha Allah za mu yi tattauna akan su bitafsir da haka Allah subhanahu wataala ya mana falala iri daban-daban domin ganin cewa mun samu hanyar tsira daga zanuban mu mun samu hanyar wato da za a gafarta mana zanuban mu mun samu hanyar da Allah subhanahu wataala zai mana rahama da falala shi yasa akwai tsiya kwarai da tabewa a ce kana musulmi kuma ka bari har zanubanka su rinjaye ayyukanka na lada baka aikin ladan komai amma kullun kana cikin aikin zinubi kana cikin ƙarya da cin amana da saban Allah da alfasha da munkari da gulma da ainihin zagin shugabanni aibata malamai yima alqur'ani izgiri yima mata muhsinai kazafi bata lokaci a banza da wofi ayyuka na barna iri daban-daban ka cika rayuwarka da su amma ayyukan alkhairi ina suke baka yi kai ba ga azumin litinin da alhamis ba kai ba ga kiyaye nafilfili sunanin rawatib ba kai baka kiyaye azkarus sabahi wal masa ko ambatan Allah ko da yaushe baka kiyaye karatun alqur'ani baka kiyaye koyan ilimi ba biyayyar iyaye sadaka
da ake cewa maganin musiba baka kiyaye ainihin wato tawalu da ganin girman darajar na gaba da kai ba duka ayyukan alkhairi kana wasa da su sababun da ake yi da jiki wanda ake da dukiya ko wanda ake hada dukiya da jiki ana yi ta yaya kake so ka tsira ya kai dan uwa musulmi ta ina kake jin zaka kai labari kin kullum baka da aiki in banda bata lokaci da yi wa kanka sawarwari da digirgire sannan kuma haka kullum kake cewa Allah sa mu shiga aljanna malam Musa sahabi malamin mu Allah ya saka mai da alkhairi yakan wani kwatance yace jama'a aljanna fa da muke cewa muna nema irin tafasa habbai suka yake suka ne ba duka bai da yace ba a ware wata aljanna a ce ita ce ta mutanen karni na 21 ba ta bambanta da aljannar karni na 1 ba ba fa a ware ba firdausin nan ce dai da jannatu adnin da jannatu na'imi kowa ita yake ne wa jama'a jiba irin aikin da su suka yi kullum muna karantawa muna gida kai kamar kadangaru mu ko me muke da muke cewa mu yan salafiya ne mu ahlus sunna ne ana ta rigima da mu akan bin salaf shin da gaske muna bin salaf din ka duba jama'a ka ga da gaske ababan da muke matukar sakaci da su sune as-sunanur rawatib nafilfili ne da kullum wanda yake kafin azhar bayan azhar kafin la'asar bayan magriba kafin isha kafin asuba da sauransu mafi yawan mu ba ma yin su hasali ma ba ma zuwa sallar ma ta farilla din sai an yi nisa sai an yi ruku dan ka duba waɗanda suke azumi da yanda alamin a cikin mutun nawa ne waɗanda suke azumi so uku a wata mutun nawa ne wani rabban shi da karanta alqur'ani jama'a ya fi sati guda wani ya fi wata wani tun ramadana da ya wuce bai sake karanta alqur'ani shi ballantana kuma halartar majalisu na karatu kullum muna ina muna neman abinci kuma har yanzu a cikin yunwa muke muna bautawa duniya wanda take faniya ce mai karewa mun manta da lahira wanda take ce mai tabbaci muna ta gina gidan duniya wanda yake mai rugujewa muna wasa da gina gidan lahira wanda shine matabbacin mu sai mutun ya zo karshen rayuwa yana da dama sai mutun ya zo ya mutu ana kallalan ma ya kadima amara daka ƴan uwa masu albarka ina wa kaina nasiha ina yi muku nasiha ga baki ɗayan mu tsoron Allah mu shiga cece mu musamman a wannan zaman da rayuwa ta zama tana da hadari kwarai da gaske ta zama ba ta da tabbas jibe da mutuwar kuja'a ta yawa jibe da mutane kullun sai ga labarin jana'iza uku hudu biyar wanda da sai ai sati ba a mutu ba yanzu kullun mutane ne suke mutuwa yadda ka san ana fesawa kwari fiya fiya kuma ga rayuwar da muke din ba ta da dadi akwai wahala akwai kunci akwai rigingimu akwai ficintunu to a wannan zamanin babu wanda ke jin dadin rayuwar sai wanda ya rike Allah domin shi dai Allah yana da tabbara da tabbacin in ka rike shi zaka tsira zaka jama'a mu kama ayyukan mu na lahira gadan gadan fiye da yadda muka kama na duniyar nan sai ga duk wannan haini da ake ciki baka cikin ta sam kamar ba a Najeriya kake rayuwa ba duk wani tsada da rashin mai da rashin lantarki da rashin tsaro da rashin zaman lafiya da rashin ilimi rashin magani a asibiti duk wannan rigingimin da muke rayuwa cikin su wallahi zaka wayi gari muka sa'ana yin su duk wanda ya rike ambatan Allah ya rike karatun alqur'ani ya rike sallar sa ta farilla akan lokaci ka rike nafilfili duk abin da zaka iya na aikin alkhairi yi kokari ka cin moriyar sa ka aikata kaga lokaci kankani zaka fita daga duk wannan kocin da ake ci ko baka da kokon dala ko baka ci abinci ba yau da mun me yasa aka ce mu saba da azumi saboda in yunwa ta zo dama ka saba da azumi me yasa saboda in jihadi ya zo ba zaka ci abinci kullum ba zaka zama ka riga ka goge me yasa aka ce ai sallar dare saboda ka saba da juriya me yasa aka ce kai kaza kai kaza amma duka sai mu zo mu shantake jama'a ko muna fata wai za mu tsira gaskiya saboda Allah ba a tsira haka ana tsira ne da aiki da ruko da ayyuka nagari Allah yana cewa qul imanu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin ina ganin zamu sauraron saboda kullu lokaci sai Allah kai madarasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh